الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين بركم مدساكي هدوا أتكم وانا مسلتي مع البركة مسلتي علي بن أبي طالب وانا كتكم مكرن تسيئي جدي أبرنين دمقرم جمهوري النيجر yau muna ranar Laraba 7 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin al-Wajiz fi aqidat ahli sunnah wal jamaa أو الوجيز في عقيدة السلف عن السنة والجماعة بالذابي ولفر بابو مالمي الشيخ عبدالله بن أبي الحميد الأثري ألا مدوك كيسر كي كارم الشرافية ساتن دي يقبات من سيء تكيم بابينا سعار كربن دليلي لكو وحجة أمن هجي وكما أكيدة أهل السنة عند مكا كرنتو ونبنغني نوان بابي مكا سيء أدي فقر الله مدوك كيسر كي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أيوة إن شاء الله سبحانه وتعالى زامي درسينا 37 زامي تاشع أتبع تقبع الله ملوك كيسركي يمن جابورنجي ما لا يكتشوا وأهل السنة والجماعة إلا لك تكين أكيدة أهل السنة والجماعة يرون اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في كل صغيرة وكبيرة سألي لكم أكيدة أهل السنة شيني سنة قلن تيوى بيئي واجبتي دمنزاء الله صلى الله عليه وسلم لكم الشريعة ودي زود إتا دي سنة ودي زود إتا أتكين هو نئرن أبو كرمي كوبابا بابونا أبونا زاتي كرمين وانغا ashine zai biya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda babban shi ko kuma a ce wanga babba ne anan ne ya kamata a biya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda karami to kowani abu inda yazo a cikin sunna yazo a cikin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna suka ce wannan abun wajibi ne a biya ga manzon Allah a cikin shi sai ya ce wa taslimu laha sabilar rahma kuma me kauya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tafarkin samun rahmat ta ubangiji wan naja da kuma kubuta a gaban Allah madaukakin sarki wal fawzi bi ridwanillahi azza wa jalla kuma haka ne zai sa mutun ya samu yardan Allah madaukakin sarki domin a duk lokacin da aka ce wani ya bude baki ya fada game da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan sunnar za a bi ta anan anan ba za a bi ta ba haka ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bashi da hurmin ya zo mashi adda abin da yake na addini wanda zai shiryar da shi zuwa ga hanya mai daidaiciya a ƙarƙashin haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay Allah yace rahmata ta yalwaci komai ma'ana ta wadaci komai da komai sai ce fa sa'tubha lil ladina yattaqun wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun Allah ya ce wannan rahamar ta wanda ta yi wuce komai da sannu zan rubuta ta ga waɗanda suke tsoron Allah kuma suke ba da zakka sannan kuma suka kasance da ayoyin musulmin imani sai Allah ya ce alladina yattabi'una ar-rasul al-ummi alladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi su ne waɗannan waɗanda suke bin wannan manzo wannan annabi kuma ummi ummi shine wanda bayya rubutu kuma bayya karatu domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana Allah ya kira shi da al-ummi domin haka kuma ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana rubutu kuma bayyana karatu ne daga cikin mu'jizar shi bayyana rubutu bayyana karatu sannan kuma yazo da wahayin Allah madaukakin sarki wanda anan wato Quraishawa waɗanda suka yi rayuwa a lokacin shi sun yi kokarin su karyata sakon da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ta hanyar cewa in hiya illa asatirul awwalina katabaha. Suka ce ai Qur'anin da yake karantawa kawai tarihi ne da tasiriyoyin mutanen farko ya zama ya rubuta, to shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai rubuta ba, kaga wannan ba za ta ayo ba. Sannan kuma suka zo suka ringa cewa a wani abu ne yake zuwa ya koyo sai ya zo ya ringa karantawa, saboda haka wani ne yake rubuta mashi a goye sai ya kawo shi kuma sai ya karanta, to shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya karatu ba, anan ma bai ayo ba. To kenan yanzu ya zo ai kawai daga ƙarshe sai suka ce kai inna haza la sayru, wannan kawai ba komai bane ba in ba sihiri ba. Daga ƙarshe sai suka ce kawai Annabi tsahi ma yake, saboda in duk inda suka buga za su gani ba za ta ci ba. To shine anan Allah yake cewa wannan rahama zan rubuta ta ga wanda suke tsoron Allah, suke bada zakka, suke imani da ayoyin mu, yace waɗanda suke yin biyayya ga manzo Annabi wanda yake ummi, alladhi yajidunahu maktuban indahu, wanda suke samun shi yana rubuta a cikin littafin su fit tawrat wal injil, a cikin at-taura akwai labarin shi, haka kuma a cikin injila ma akwai labarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan ayi ta nuna maka cewa rahamar Allah ga su za a rubuta ta, za a rubuta ta ga waɗanda suka yi imani, suka bada zakka, sannan kuma suka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin su. Sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa, ina daga cikin tafarki na ahlus sunna wal jamaa, yattabi'una ba'da sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam ma kana alaihi ashabul kiram radiyallahu anhu, bayan sun yi biyayya ga manzon Allah, bayan an yi biyayya ga sunnar annabi, ahlus sunna wal jamaa mi za su bi bayan wannan? Malam yace suna bin abin da ya kasance sahabban annabi suna kai, domin shi addinin musulunci yana da tsari. Abu na farko wanda za ka bi wajen yin addininka shine littafin Allah, bayan littafin Allah sai kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayan ita ma sai ne to za ka bi fahimtar wato wa'innan sahabbai wa'inda suka rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayan da malin ya ambata a nan. Yace ahlus sunna bayan sun bi Qur'ani wanda muka yi bayani shi a darasin da ya wuce, bayan sun bi sunnar annabi wanda ita ce ta biyu, to abu na uku shine ma kana alaihi ashabun nabi, abinda sahabban annabi suka rayu a kan shi radiyallahu anhum, Allah ya ƙara yarda a gare su. Dan me yasa za a bi abinda sahabbai suka rayu a kan shi? Yace alladhina akhazu dinahum 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirkin wa ikhlas, yace su ne wannan sahabban waɗanda suka ɗauko addinin su daga wajen annabi tare da gaskiya, tare da ikhlasi. Su sahabbai annabi ne malamin su, shi ya koyar da su, wanda duk duniya ba wanda zai samu malami irin shi. Su Allah ya yi musu dangantakar suka same shi a matsayin malami. To ka gaya mini yau a cikin wannan addinin, in mutum yana so ya yi addini, akwai wani wanda zai je ya koyo ilimi a wajen malami har a ce ilimin shi ya yi daidai da wanda ya koyo a wajen annabi? Ba zai yi ba. Wa'innan su mai girgam ɗin wanda Allah ya turo shi ya karantar da su. Shi yasa ahlus sunna suka ce in zaka yi addini dole ne ka yi akan fahimtar su. Ba za ka zo da fahimtar ka ba kai, saboda da yanda za ka zo da fahimtar ka kai ba za ta kai tasu ba, saboda su a wajen annabi suka fahimta. Shi ne ke cewa wa ilmin wa amal, sun koyo abin ne tare da ilimi, tare da aiki kuma. Mu duba mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam zai koya wa sahabbai sallah, sai ya ce musu mi sallu kama ra'aytumuni usalli, yace musu ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah. Sai suka ce ya rasulullah mun san ya muke yi maka salati, amma yaya sallar ka take? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hayo saman minbarin juma'a suna zamani, ya gwada musu yadda sallah take. Yanzu dan Allah da annabi shi wanda ya koyi sallah ga annabi, yanzu a duk duniya akwai wani malami da zai karanta sallah ya kwatanta maka sallah yadda take kamar yadda wanda ya gani a wajen annabi? Shi annabi shi Allah ya ba sallah, shi kuma ya gwada musu ga yadda ake yin ta, ga yamin wanda zai fahimci sallah irin su? Babu. Shi yasa malamai suka ce to bin abin da suke kai shine tsira a wajen mutum, kuma wannan shine aqidat ahlus sunna wal jamaa. Yace daga cikin wa'innan sahabban minal muhajirin wal ansari, wani gabaki ɗayan su ba a gudda wasu, tun daga muhajirai da kuma wa'inda suke mutanen al ansar. Muhajirai su ne wa'inda suka taho daga annabi daga garin Makka suka komo Madina, al ansar su ne wa'inda aka isko a garin Madina suka hadu da muhajirai suka yi biyayya kalkashin raya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce wal khulafa'ur rashidin umman, a cikin sahabban kuma sai yake bance wasu, yace su kin kuma su na musamman ne, su a cikin sahabbai fahimtar su ita ce farko sannan sauran sahabbai abu fahimtar su su wane ne ce su ne khalifofi waɗanda suke na shiryo na shiriya khalifofi guda hudu na shiriya wato Abu Bakar Umar Uthman da Sayyidina Ali radiyallahu anhu waɗannan a cikin sahabbai sun fi kowa daraja sun fi kowa falala kuma yadda ka gansu a jeran nan haka matsayin su yake har a wajen Allah madaukakin sarki bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai sayyidina Abu Bakar daraja da matsayi a wannan hali haka kuma bayan sayyidina Abu Bakar ba wanda ya kai sayyidina Umar bayan Umar kuma sai sayyidina Ali sannan bayan sayyidina Ali sai cikon mutun shidda cikin goman da annabi ya musu albashirin a aljanna sun sutun a duniya wannan cikon guda shidda wanda muka ambata can bayan cikin darasin mu to su ne suke biyo wa'annan kudin a matsayi da kuma daraja sannan bayan su malamai suna ambata cewa sai wa'inda suka tafi yakin Badar mutum 114 sannan bayan su sai wasu suka ce sai wa'inda suka yi wato mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin bai'atul aqaba haka kuma har azuzuwa ga wa'inda suka je wato sulhul hudaybiyya suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a wajen mutum wato 4000 in ban mance ba to kaga haka tsarin sahabbai yake da kuma matsayin su a wajen Allah madaukakin sarki to shine anan malam sai ya ce maka bin abin da sahabbai suke kai bayan an bi annabi sallallahu alaihi wasallam shine aqidat ahlus sunna kuma a cikin bin sahabban ma akwai guda hudu wanda su ne farko su ne khulafa'ur rashidi me yasa yace wa'annan hudun su za a gabatar yace li annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsa bi ittiba'il khulafa'ir rashidin khususan yace za a bi su ne saboda annabi yayi wasilci yayi wasiya da yi musu biyayya فقال صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا اcikin wani hadisi wannan hadisin hadisi ne wanda al-imam Abu Dawud ya rawaito shi annabi yake cewa alaykum bi sunnati annabi yace na hore ku da bin sunnata sunnata ku bi ta ku rike ta da kyau yace wa sunnatin khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin sannan kuma ku bi sunnar khalifofi na shari'a masu shiryarwa waɗanda za su biyo bayana su ne guda hudu Abu Bakar Umar Uthman Ali sai annabi ce tamassaku biha ku rike waɗannan sunnonin da kyau yanzu kaga annabi ta yi ku bi sunna ta go sannan kuma sai ce ku bi sunnar khalifofin shari'a to kaga wanda ya nuna maka cewa in an bi sunnar annabi me yake biyo baya shine sunnar khalifofi sannan bayan su sai a fahimtar sahabbai sai ce tamassaku biha ku rike waɗannan sunna da wa'addu alaiha bin nawajiz annabi ce ku damke su tab da hakoran ku na cancike kaga ai hakoran cancike in suka rike abu ya hirkuwa ko kashi in ya gardama ina yake tura shi sai ya tura shi can hakoran cancike saboda sai ya kwari to annabi ce ku rike wannan sunnan da hakora na cancike wannan kawai wato salo ne na magana ana so a ga maka kai ruko da ita ruko na gaskiya sai ce wa iyyakum wa muhdathatil umur annabi ce ka shedun ku da biyayya ga abubuwan da suke fararru a cikin al'amuran addini duk abin da ka san a cikin addini ya fararre daga ba aka fara shi annabi ya ce ka shedun ku da wannan sai ya ce fa inna kullu muhdathatin bid'a annabi ya ce kowane fararren al'amuru a cikin addini yace wannan abin sunan shi bid'a sai annabi ya ce wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a kuma annabi ya ce bata ne to kaga wannan hadisi da annabi ya bayani yana ƙara nuna maka muhimmancin biyayya ga sarwai to waɗannan khalifofi guda hudu na shari'a da kuma muhimmancin biyayya a gare su sai malam yace thumma yattabi'una alladhina yalunhum min al-quruni al-mufaddalati ula min at-tabi'in bayan mutun yayi biyayya ga sahabbai da tafarkin su sai kuma suwa yace to ahlus sunna suna yin biyayya ne bayan sahabbai zuwa ga karni guda uku na farko wanda ake ce musu al-quruni al-mufaddala karni guda uku masu falala da daraja a wajen Allah min at-tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan daga cikin tabi'ai da waɗanda suka biyo tabi'ai da kyautatawa walladina qala fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suni waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan su yace usikum bi ashabi annabi ce ina muku wasiya da biyayya ga sahabbaina yace thumma alladina yalunhum sannan waɗanda suke biyo bayan su thumma alladina yalunhum sannan waɗanda suke biyo bayan su kaga annabi haka ya faɗi to malamai suka ce wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi ana nufin wai a duk duniyar musulunci babu wata al'umma wadda ta kai karni guda uku na farko daraja a wajen Allah
duk al'ummar da za ta zo darajar ta tana bibiya ne bayan wa'annan uku na farko saboda su sun samu shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya kira Yusuf da mafi alkhairin karni kaga annan cewa ina muku wasilci da sahabbaina sannan wanda za su biyo bayan su sannan wanda za su biyo bayan su sai malamai suka ce to ai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun rayu tsawon karni guda ne bayan shi shekara 100 shine karni daya sannan bayan su annabi ce sannan waɗanda suka bi bayan su sune kuma yake ƙara shekara 100 Allah ya ƙara cewa sannan waɗanda suka bi bayan shi ce sai ka ƙara shekara 100 kaga ka samu shekara nawa shekara 300 to wannan shekara 300 su yake ce ma karni uku na farko masu daraja wanda a cikin wani hadisin na daban annabi cewa yayi khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum annabi tayi mafi alkhairin karni shine karnin da na rayu a ciki kai ma ka san babu karnin da zai kai karnin da annabi ya rayu a cikin shi daraja ba zai yi ba sannan kuma yace thumma alladhina sannan waɗanda suka biyo bayan wannan karni kinan shekara 100 ta farko daga lokacin da annabi ya rayu za ku zo da shi da sahabban shi sai kuma 100 da za ta biyo bayan su sune tabi'ai wanda kike musu tabi'ai me yasa kike ce musu tabi'ai saboda su sun ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan su yace summal lazina yadunum sannan kuma wanda suka biyo bayan tabi'ai sune tabi'ut tabi'ina su kuma sun ga wa'inda suka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga haka tsarin yake wa'incan sahabbai ne su sun ga annabi wa'incan tabi'ai ne su sun ga wa'inda suka ga annabi wa'incan tabi'ut tabi'ina ne sun ga wa'inda suka ga wa'inda suka ga annabi annabi yace wa'innan karni guda uku sune mafi alkhairin karni wa'inda babu wanda yake su alkhairi a cikin karni da yake na rayuwar duniya to ƴan uwa anan yana da kyau mu yi tambaya tambayar shine yanzu mu a yau da muke rayuwa karni na nawa muna cikin shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in ka kirga wajen karni na 15 muke ciki karni na 15 muke ciki a yau amma abun mamaki shine zaka gani al'amarin da ya shahi addini wani zai karanta ayar Qur'ani sai ya mata fassarar da ya ga dama sai lambashe ta fassara da daidai fahimtar shi wani zai dauko hadisi annabi ya yi mishi fassarar da ya ga dama sai lambashe shi alhali kuma wa'innan wa'inda aka gano magabatan gabaki ɗayan su sun rayu da annabi sun fassara Qur'ani a maimakon mutum ya dauko fassarar su da yanda suka faɗi sai kaga mutum yana yin fassarar shi yanda ya gana ba kuma ya ce ita za'abi alhali shi a karni na 15 ne bayan kuma ga wa'inda suka rayu da annabi sun fassara Qur'ani kai da kanka in kaga wannan abin ka san ai ba daidai ba shi yasa ahlus sunna wal jama'a suke cewa su za su bi Qur'ani in aya ta faɗi abu za'abi in babu za su bi sunna za kuma hadisan annabi in babu za a kuma fahimtar magabata sahabbai yaya suka yi mu'amala da wannan abu in babu sai a kuma wajen tabi'ai waɗanda suka ga sahabbai in babu sai a kuma wajen tabi'ut tabi'ina me yasa suka ce saboda waɗannan karnin guda uku su ne annabi ya faɗa tun da ran shaida a kansu to kaga dole ne a yi addini akan fahimtar su saboda su ne karnin da suka fi alkhairi da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma haka ya kamata dama a ce kowane musulmi yayi a lokacin da wani abu na abin addini shi ya taso to ya miƙa al'amarin zuwa ga Allah sannan kuma zuwa ga manzon Allah da kuma fahimtar wa'inda suka wuce malam sai ya kawo mana hadisi yake cewa wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi daga Abdullah dan Amr Allah ya karɓi da a gare su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قال وما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يتي الأمة وانا الأمة دمكي تكي النبي يتي ذات الرغب ستا كسو كشي 73 وانا كشي 73 da annabi ce al'ummar shi za ta yi ba ana nufin ba wai wasu za su yi musulunci wasu su yi yahudanci wasu su yi kafirci kamar yadda nan shi wasu suna wani a'a ba haka ake nufi ba. In kace wai wasu za su yi addinin Buda, wasu bauta ma sani, wasu bauta ma rana, shine rarrabuwar al'umma annabi, ba kai al'umma annabi adalci ba. Al'ummar annabi mutum ba a ce mishi al'ummar annabi har sai ya yarda da annabin tubana. To amma wanda yake bautar sani ina yarda da annabi tubana, wanda yake bautar rana ma kai bai yarda da shi ba, to wannan ba zai shiga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda al'ummar sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasu kashi biyu, akwai ummatul da'wati, akwai ummatul ijaba, akwai al'umma wanda take ake wanda ake ce mata al'umma ta kira, sune waɗanda suke yin kafirci, su hanya zikiran su ake su shigo, suna cikin al'ummar annabi saboda su ma an aiko annabi gare su, to sune ummatul da'wa ake ce musu. Amma ummatul ijaba, al'ummar da ta amshi kira, wanda ta yarda da annabi a matsayin manzo, suna yin sallah, suna yin zakka, amma sai dai addinin nasu kwata-kwata ba irin na annabi ne ba, duk da cewa suna sallah suna azumi. To wannan ita ce ummatul ijaba, ita ce annabi ce za su kashi kashi 73, sai ya ce kuma kulluhum finnar, duka 73 wuta za su yi, illa wahidatan, amma banda ɗaya. Kenan kaga 73 za su yi wuta, 72 ɗaya ita ce ba za ta yi wuta ba. La hawla wala quwwata, kaga wannan hadisi ne mai tada hankali. In kaga yadda al'umma yayi suke rayuwa musulmai, kai da kanka ka san an rarrabu, ba sai an gaya maka. To amma tunda an rarrabu, annabi ya ce ɗi za ta je aljanna. Kaga ai shi sahabin da ya rawaito hadisin, qala man hiya ya rasulullah, sai ya tambaya ya ce ya rasulullah, wannan ɗayan da za ta je aljanna wacce ce? To ai mu ma duk muna buƙatar mu san wacce ce, saboda Allah ya sanya mu daga ciki. Sai annabi ya ce ma ana alaihi wa ashabi, wannan ɗayar da za ta je aljanna ita ce wadda take kan abin da nake kai, ni annabi Muhammad wa ashabi da kuma sahabbaina suke kai. Kaga hanyar annabi da sahabbai ita ce za ta je aljanna, ita ce za ta kulle. To wannan ma kadai ya isa ya sa ka ka gane cewa bin fahimtar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce tsira a gare ka. Sannan kuma malam ya ce wa min hazal manzalikin nabawil jadid, daga wannan matashiya ta annabta mai girma, fa inna marji'uhum 'inda at-tanazu'i wal ikhtilafi huwa kitabullahi jalla wa ala wa sunnat rasulihi sallallahu alaihi wa sallama. Malam yace idan ahlus sunna suka samu sabani, rikici ko kuma rashin fahimta a cikin abin da ya shafi addini, yace to abin da suke komawa zuwa gare shi domin rarrabe wannan rikicin nasu yace huwa kitabullahi jalla wa ala, shine littafin Allah madaukakin sarki, wa sunnatu rasulihi, da kuma sunnar manzon shi tsira ta mutunta Allah su tabbata da shi. Me yake nufi? Ma'ana yanzu kai musulmi ne, shi ma musulmi ne, dukan ku ahlus sunna ne. To da aka zo wajen arwalla sai aka samu matsala, kai kace ga yanda za a yi arwalla, shi yace ga yanda za a yi, kuma sai kowa ya faɗi daban-daban, kaga an samu saɓani ko? Kai kace naka ne daidai, shi ce nashi ne daidai, an samu saɓani, to ya za a yi? To a koma littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine abin da ahlus sunna suke. Mi Allah ya ce, mi annabi ya ce, in kuka yi haka nan za ku tsira, za ku gani addinin ku ya tsaya a daidai. Akwai wani lokaci wani lattijo wanda tsoho ne daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Hassan da Hussein, suka zo wuce suka wani lattijo yana arwalla ba daidai ba, arwallar shi kwata-kwata ba daidai ba ce, kuma su ga sa ƴan ƙananun yara ba za su wasu ce baba wannan arwallar taka ba haka take ba. Kaga ana yanzu ne kana ɗan ƙarami ka zo can tsoho yana arwallar ba, da kace baba a gyara arwallar ta zai kawo mishi rashin komai ko? Kuma ai da gaske ma kawo rashin komai, saboda ba haka ya kamata ka ce mishi. To yanzu sai suka yi shawara, yanzu wannan tsohon ya za a gyara mishi arwallar? Sai ɗayan ya ce ma ɗayan, yanzu abin da za a yi, mu tafi wajen wannan tsohon mu je mu ce mishi gardama ce muke, mun zo yi gyara mana arwallar. Sai suka tawo suka ce baba mun zo a gyara mana arwallar, ni na arwallar ya ce ba iya ba, shi ma ya ce bai iya ba. Tsohon ya ce to gashi nan kowa ya arwallar mu ne. Sai ɗayan ya arwallar irin arwallar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya, shi ma ɗayan da ya amsa sai irin arwallar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya, irin waccan da wanda ɗan uwan shi. Tsoho ya kalla sai suka ce to mun ida da Allah baba a gaya mana waye bai da gaskiya, ya ce yara ni ne ban da gaskiya.
yace na gano karata arwalla ta kwata kwata ba irin ta ku wace kenan yanzu kuna mini ni ne ba yi arwalla ba yace na gode zan gyara kaga sun karantar da shi arwalla cikin hikima ba tare kuma da sun yi mishi rashin kunya to wannan yana daga cikin abin da malami suke cewa in za a yi ma mutum ishara ko kuma gyara a gyara musu cikin hikima da tausasa halshi ba tare ba da an yi mishi rashin kunya to me zai sa a ce addini wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya turo da addini kuma da zai turo sai ya turo annabi Muhammad da addini kuma a ce yanzu ga wani abu nan wai a cikin addini ana garrama da shi kuma a ce yanzu an rasa yanda za a raba garrama ai ba ibn niyya ya ana so a raba garrama sai a koma waye mai addini Allah to bi Allah yace wa aka turo da addini annabi Muhammad to mi annabi Muhammad yace ina ga garrama ta kare ko to yace wannan shine tsarin ahlus sunna sai ya kawo ma hujja a cikin qur'ani yake cewa qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin qur'ani yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasul Allah yace ya ku inda kuka yi imani da Allah ku bi Allah kuma ku bi manzon Allah sai yace wa ulil amri minkum kuma ku bi majibinta lamari daga cikin ku sune shugabanni wannan aya kaga tana ƙara umarni akan biyayya ga shugabanni Allah yace ku bi Allah ku bi manzo kuma ku bi shugabannin ku sai yace fa in tanaza'tum fi shay'in Allah yace in kuma kuka samu sabani rishin fahimta fi shay'in a cikin wani abu wanda yake na addinin wannan sai yace farduhu ila Allahi war rasul to ku maida zuwa ga Allah da manzon shi kun samu matsala a wannan abin addini ne a ba addini bane ba Allah yace to ku maida shi zuwa ga Allah da manzon shi menene maida shi zuwa ga Allah sai a koma mi Allah yace Allah yace wannan ba kan iyace ni yace to yanda Allah ya fadi shine zina a Allah bai ce muku ni annabi ne yace to annabi ya fadi a annabi ya fadi to ni yace yanda annabi ya fadi shine ni shikenan garama ta kare sai yace ku yi haka nan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lafira Allah yace zalika khairun wa ahsanu ta'wila yace wannan shine mafi alkhairi a gare ku sannan kuma wannan shine mafi kyawun wato tsari da fassara wanda za a yi in aka samu irin wannan abu to kaga Allah ma ya faɗi yanda za a yi in ana rikici shine a maida lamarin zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mallan yace wa sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marji'u ahli sunnati wal jama'a fi fahmil kitabi was sunna mallan yace to su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne makoma ta ahli sunna wal jama'a wajen fahimtar littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nufi anan yana nufin in Allah ya faɗa abu a cikin qur'ani kai ai kaga larabci ne qur'ani ko da a ce kai balarabi ne yanzu balarabi ne kai gaba da baya wata aya ta qur'ani ba kai ba zaka fassara ta ba zaka fassara ta kace mu mune laraba mu muka san fassara a ba za a yi baki da fassara ta me yasa saboda kai ba marji'i bane ba a wajen ahli sunna ahli sunna sun yi san fassara sahabbai sahabbai su suke fassara qur'ani a karba kai tsaye saboda su annabi ya fassara ma ayi abinda take nufi kenan kaga abinda suka wadi da shi za a yi me yasa li annahum shahadu tanzil saboda su sahabbai sun ga lokacin da aka sako da alqur'ani a gaban su aka sako da shi to kai yanzu wanda yazo yake rayuwa a karni na 15 ko a wannan zamanin da wanda shi a gaban shi aka sako da qur'ani fassarar wa za ta hidan cewa kaga ai fassarar wancan za ta hidan cewa sannan yace wa ashu ma annabi kuma su wannan sahabban su suka yi rayuwa tare da annabi kaga kai kuma to da kai rayuwa kai yanzu da kake so in kai fassara a aje ta su a cikin daga kaga ni ai ba dai bane ba ko su da annabi suka yi rayuwa sannan kuma sai yace wa lam yakun bainahum khilafun fil usul har ila yau sahabbai ba su da wani sabani a cikin usul asallai wanda suke na addinin musulunci sabanin mu a yau mu yanzu a yau zaka gani a cikin asallai na addini ba
ana samun matsala har a wajen imani zaka gani akwai matsala imani wannan zaka gani imanin wanga da imanin wanga suna cin karo da juna saboda shi a imanin shi ya yarda akwai kaza imanin shi shi kuma wannan yana ganin babu kaza gashi ne mu duba mu gani yau yanda al'umma ta rarrabu ta bangaren abin da ya shafi tafarki da dariƙan da mutum zai bi wajen isa zuwa ga Allah madaukakin sarki zaka gani wani gashi nan shi sunan shi dan dariƙatul tijaniya wani gashi nan shi kuma dan dariƙatul qadiriyya shi kuma kai wani shi kuma dan shi'a yake wani shi kuma kai ya ce a su wayannan su kawai su kuma su ɗan izala sai a ga wani nan shi kuma ya ce maka su kuma yan dariƙatul fadimiyya ne duka kuma in ka bibi tsarin kowa da yanda yake gudanar da addini shi ya sha bamban da dan uwan shi wanda ga baki daya da zaka zo ka zamanar da su guri guda ka ce musu fa inda na zaka fi shay farbu illahi wa rasul da tana sa masala to sai dai ba za su biwa to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da wannan abu me yasa saboda su da annabi suka yi rayuwa ba su samu wannan rarrabuwa kan annabi suke bi daga abin da Allah ya ce sai abin da annabi ya ce musu shikenan duka wannan rarrabuwa kai da wasu abubuwa daga baya suka zo cikin duniya to ahlus sunna wal jamaa sai suka ce a maimakon mu bo innan rarrabuwa kan ta duniya wanda ta zo a yau mu koma mu yi addini irin addinin mutanen farko wanda su ba su samu rarrabuwa a cikin nasu addinin ba su ne sahabban manzo Allah suka ci samu saboda haka ba za mu yi addini ba illa akan yanda suka fahimce shi yanzu in ka ce kai za ka yi addini akan yanda malamin ka ya fahimce shi to malamin ka tana yawa shi dan dariƙar tijaniya to su sahaba annabi ba su san dariƙar tijaniya ba kaga kenan daga nan ma kaga tafarkin ka daga baya ya bayyana a tana yawa kai malamin da zaka bi shi kawai dan izala ne gaba da baya izalatul bid'a wa iqamatus sunna to yanzu su sahaba annabi ba su san wannan ba kaga saboda izalatul bid'a wa iqamatus sunna kungiya ce mai zaman kanta su kuma ba su da wannan kungiya ne mine ne zaka yi kawai ka zama ahlus sunna shine kadai abin da zai kubutar da kai ya zaka yi ka zama ahlus sunna shine kai addini akan fahimtar magabata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi addini na farko ba tare da wata matsala ba ba tare da kura ko tangarda a cikin shi ba sai malam yace fahum a'lamun nas bi muradillahi wa rasulihi su sahabbai sun fi kowa sanin abinda Allah da manzon shi suke nufi وقد جعل الله تعالى عدم اتباعهم سبيل العذاب والضلال والشقاء الا مدوكين سركي يا سنيا رشم بين صحابي ده hanya ce ta samun azaba da bata da kuma wahala in mutum bai bi tsarin da sahabbai suka yi addini akan shi ba to ya jayo ma kanshi azaba ya jayo ma kanshi wahala kuma ya jayo ma kanshi bata ina hujja akan wannan hujja akan wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani yake cewa wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda ya saba wa manzo kaga daya ka saba ma annabi min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi ka san sare wannan abin shine shari'a sai ka saba ma manzo Allah ya ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma yabi tafarkin da ba na mu'minai ba malumai suka ce ana nufin tafarkin sahabbai ne ana kaga in ka bi tafarkin da ba na sahabbai ba ka saba ma manzo Allah ya ce nuwallihi ma tawalla Allah ya ce za mu bar shi da abin da ya jayo wa kanshi wa nuslihi jahannam kuma daga ƙarshe mu sa shi wutar jahannama wa sa'at masira Allah ya ce wannan makoma ta mugna to kaga Allah ne da kanshi bayani in ka bi hanyar da ba ta mu'minai ba sune sahabbai ka saba wa annabi Allah ya ce za a kyale ka da abin da kazo da shi kuma da ƙarshe a saka wuta sai malume suka ce wannan aya tana nuna cewa duk wanda ya bi tafarkin da ba na sahabbai ba wannan dalili ne da zai sa a ce ya kama hannu zuwa wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa
har ila yau ahlus sunna wal jamaa la ya'diluna 'ani an-nass as-sahih ba sa kaucewa ingantaccen nassi. Aha, menene ingantaccen nassi? Aya ta Qur'ani. Shi Qur'ani dama gaba ɗayan shi ingantacce ne, saboda babu wata aya da za a karanta a ce to wannan aya da'ifi ya ce ko kuma sahihi ya ce. A Al-Qur'ani gaba ɗayan shi ingantacce ne. A inda ake magana sahihi ko da'ifi sai an komo hadisan annabi. Su ma me yasa ake zancen hadisi sahihi da da'ifi? Saboda hadisan annabi an zama wasu bargurgun mutane a shekarun baya sun ringa sayo abubuwa marasa kyau a cikin addini. Shi yasa aka samu hadisai inda ba na kirki ba. To ahlus sunna ba sa kauce nassi ingantacce. In aka ce wannan nassin ya inganta, to ba sa kauce mishi. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Qur'ani ayi kaza, to za su yi wannan kaza inda Allah ya ce ba za su kauce ba. Allah ya ce a bar kaza, za su bar wannan abin ba za su aikata shi ba. Annabi ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi ayi kaza, za su yi ba za su kauce ba. Shi ne ba sa kauce wa ingantaccen nassi. Sannan wala yataqaddamuna bayna yaday Allah ta'ala wa rasulihi albatta. Ahlus sunna kuma ba sa shiga gaban Allah da manzon shi koda da misqala zarrata. Menene shiga gaban Allah? Kawai kai ka rigayi malam masallaci, kahin ka tsaya ka ji ni Allah da manzon shi yace tuntuni ka ya mutane an ware yau. Shine ku zama na ku yi tunani, sai wani yace to ya kamata wa a fara kaza, saboda in aka yi kaza za a samu lada. Shi wa kadai yayi tunanin shi, ba wani yace me za a samu lada. To yanzu kai da kace in aka yi kaza za a samu lada, ina ka samu wannan bayanin? Kaga ai babu dalili akan wannan. Kaga wannan yayi riga malam masallaci kenan, ya shiga gaban Allah da manzon shi. Babban misali wanda nake yawan ambato a duk lokacin da aka yi maganar shiga gaban Allah da manzon shi, ina yawan ba da misali da sallar qara'a. Wanda suke rayuwa a birnin Agadez da birnin Zandar nan da Magrib sun san wata sallah da ake ce mata sallar qara'a. Ana yin ta a ranar Juma'a ta ƙarshe a cikin watan Ramadan da lasar ya anda daga Juma'a. Ita sallar wannan raka'a huɗu ce, banzan ne yake karantawa ba, ko kullu lillahi sha biyar ce yake karanta a ciki ko wace raka'a? Na manta, na taɓa shi an wani. Ita wannan sallar kaga in ka duba Qur'ani gaba ɗaya babu zancen ta, kuma sannan a hadisai ingantattu gaba ɗaya babu zancen ta, to daga nan zaka gane akwai lauje cikin ta. Me yasa ake yin ta? In ka ji falala kai ma sai ka yi mamaki. Suka ce abin da yasa nake rike falalan, na taɓa shi ne a lasifika wani limamin da ya ja sallar, an yi da sallar, sai ya ɗauki lasifika ya ce mun ji ana cewa sallar batta da hujja, ba zai mu gaya muku hujjan. Sai ya faɗi hujja ya naji cewa ya yi duk wanda yake da salloli da yawa wanda ake bin shi su bai san iya adadinsu ba, Allah bai ba shi dama ya ramo su ba. Yace to kai ya kuskure ya bari sallar qara'a ta wuce shi, saboda ita sallar qara'a sallah ce jabariya. Wai in kai wannan raka'a hudun in sallar shekara goma ake binka da kai hudun nan da wancan goma da an yanka musu, to ka ji bayanin su kenan. Yanzu kaga kawai in kai sallar qara'a kana iya wasa sallah, in Ramadan ne ya zo sai ka je ka yi ta kawai, kaga duka wannan sallolin da baka yi ba an share su. Dan Allah wannan abin yanzu hankali zai kama shi. Kaga wannan shiga gaban Allah da manzon shi ne, saboda Allah bai shar'anta ta ba ga shi, su kuma sun shar'anta ma mutane, wallahi kuma mutane yi suke. Kaga wanda ya zo da wannan bayanin na wannan sallah ya shiga gaban Allah da manzon shi, da Allah da manzon shi ba su ce ba a yi, amma shi ya zo ya ɗora mutane ya ce suna yi. Ka gani ko? Haka kuma yana daga cikin shiga gaban Allah da manzon shi. A zo a ce maka wai in kai layya, wai ladan da za a baka iya ladanka iya gashin tunki yadda ka yanka ko ragon da ka yanka. Ta ce kenan baka iya kindiga gashin da yake jikin ragon da ka yanka, kenan baka iya kindiga ladan da za ka samu. Akwai lada a cikin layya, amma babu nassin da ya nuna wannan abu. Dukkan nassoshin da suka zo ba su da inganci, babu tabbaci daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan ma yana daga cikin shiga gaban Allah da manzon shi. Shiga gaban Allah shine Allah da Annabi ba su sa ka ba abu, kai ka zo ka ce ma mutane su ringa yi, kuma wai lada za su samu. Bayan kuma shi Allah shi yake ba da lada ba kai ba.
shi wanda yake bada lada shi yake da hurumin yace ayi zai bada lada ba kai ba wanda kai ba kai ba kake bada lada kuma kace ayi za a bada lada kuma kai ba kai bane zaka bada lada kaga ai wannan bayya dacewa to shine ce ahlus sunna ba sa yin wannan ba sa shiga gaban Allah da manzon shi sannan wala yu'ariduna shay'an min alkitabi aw as-sunnati sahiha sannan kuma ba sa cin karo da wani abu da yazo a cikin qur'ani ko kuma sunna ingantatta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'quli da wani abu wanda yake na hankali ma'ana in aka ce musu wanga nassi ne na qur'ani qur'ani ya faɗi kaza ko kuma hadisi ya faɗa kaza kuma hadisi ingantacce ne to ba za su auna ba da hankalin su su ce a ai hankali ba ya dake wannan abu ahli sunna ba su wannan abu menene misali akan wannan misali akan wannan shine kamar yanzu a ce maka a cikin kabari in mutun ya mutu mala'iku suna zuwa su mishi tambaya ha mala'ika guda biyu za su zo su mai tambaya in ya bada amsa a yalo ta mai kabarin shi in mai bada amsa a matsayin mai kabarin shi kuma a ranga mishi azaba kaga yanzu in kace da hankalinka za ka yi aiki kai dai kaga dai ramin da ake binne mutun ya mutu ho to kaga za ka yi tambaya to mala'ikun da kaina za su shigo ko ba haka bane ba a hankalce kenan ko to shi yasa ake gaya maka ita shari'a tana da haddi akwai gurin da hankalinka ba zai iya gane abu ba amma in shari'a ta zo da shi so ake ka yarda kuma ka mai kauya shikenan saboda kai kwakwalwarka Allah ya halice ta kuma sai ya sanya mata limit tana da limit akwai inda Allah ya sa baka iya gane kamar yanda Allah ya maka limit baka iya ganin aljanni kuma ka yarda akwai shi yanzu wa zai gwada aljanni ba wanda zai gwada shi amma an ka tambaye mutum ya aljannu sai ce ya akwai su kuma kaga ai zace ta shi da yarda ko hankalin shi yarda akwai su duk da cewa bai ganin su to haka kwakwalwarka akwai abin da ba ta iya ganewa kuma dole ka yarda akwai su to ahlus sunna in aka musu nassi ba sa auna shi da hankali su ce hankali bai dauka ba kuma yarda ba da wannan a kamar misali banda wannan misalin da na bada kamar misalin sifofi na ubangiji Allah yana da hannu ayoyi da yawa sun tabbatar da haka to kai yanzu in ka zama Allah kuma yana da hannu ya za a ce yana da rarci kai Allah bai da hannu me yasa kai ka ce ya ne ni za a ce Allah yana da hannu ni ina da hannu Allah yana da hannu kaga wannan kai aiki da hankalin ka kenan in aka ce Allah da hannu na ɗaya ta aka yi hannun Allah irin naka ne ba ce ba ta aka yi kai kwakwalwar ka za ta iya gane yaya hannun Allah yake ba haɗu kawai an ce maka yana da hannu to kai rena da shikenan ka zama lafiya to ahlus sunna ba sa dora hankali a mizani na maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba hankali da kake gani yana iya sawa mutum ya je bata menene yasa Quraishawa sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a labarin Isra'i da Mi'raj Isra'i da Mi'raj wa annabi cikin dare daje daga Makka ya tahi Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis ya tahi har saman bakwai kuma ya dawo ɗan Makka suna barci ba su tashi su kuma abin da suka sani wa a saman raƙumi ma daga Makka in za a tahi Baitul Maqdis sai an yi tahiyar wata da watanni kan a je Baitul Maqdis sannan kuma shi annabi ya ce musu ya je Baitul Maqdis kuma har ya tahi saman bakwai kuma daga saman bakwai ya dawo kuma ya dawo Makka su kuma ba su tashi ba daga barci sai suka ce kai wannan abin bai yayi hankali ba zai dauki wannan abin yuda ma kai an ce kai aiki da hankalinka cikin lamarin Allah ne annabi ya je amma annabi sallallahu alaihi wasallama diddin ya tabbatar musu da hujja sai ya ce a cikin ku akwai wanda ya je Baitul Maqdis din aka ce to ai ga wani ya saba zuwa ka zo ya maka tambayoyi kai dai musan maka taba zuwa sai wannan mutumin ya zo sai annabi ya ringa gaya masa abubuwan da addakwai a saman hanya wanda ake gani akan hanya sannan annabi ya gaya masa ko taga da kofa nawa ce a masallacin Baitul Maqdis ko wace taga da ko wace kofa annabi ya hadu wajen ta da iccen da addakwai a wajen ta da inda take kallo yace kai wallahi Muhammad ya hini sanin Baitul Maqdis ni da na saba zuwa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma shi da ya saba zuwa bai ma san ba kofa ma dan nawa ce da amma annabi duka yadda ya gaya mishi kuma ya gaya mishi kowace kowa ga irin iccen da yake gabanta kowace kuma ga inda take kallo shi ne ya saba zuwa daga bai ma har da cewa abu ba kaga wannan ya tabbatar mushi ya ta sannan annabi ya ce musu kuma daga nan aka tafi da shi sama ta daya sama ta biyu ne ya sama ba sannan kuma ya dawo shine da suka ce wallahi ba su yarda ba kai wannan su ba su taba ji ma makariya irin wannan sayyidina abubakar ya zo suka ce yawa wannan dama shine daga an gaya mushi abu sai in dai aka ce muhammadu ne sai ya ce gaskiya ne bari yanzu a gaya mushi wannan kariya shi ma ba ya yarda ba da ita anda sayyidina abubakar yana zaka ce kaji abin da abokin ka ya wadi yace musu me yace ce mana wai wai muna barci ya tashi daga nan yaje baitul maqdis tahiyya wata da watanni kuma daga can aka je sama ta bakwai da shi kuma aka dawo mu tashi sayyidina abubakar yace wai wadi abokin ka muhammadu shauki sayyidina abubakar yace gaskiya ne sai annabi ya ce mishi to daga yau ya zama as-siddiq mai gaskiya ke kuma mai gaskatawa saboda ya gaskata labarin da aka ce mishi annabi ya faɗi saboda ta in ni shi ya gaya muku kawai gaskiya ne saboda ya tabbatar da cewa annabi ba zai faɗi abin da ba haka to kaga ba zai yi ba a ce a kullum in a gaya maka abu ne na addini ka ringa sa shi da hankalinka sannan kuma ya ce wala bi qiyas kuma ahlus sunna ba sa tarban maganar Allah ko maganar annabi da qiyasi menene qiyasi qiyasi shine ka auna abu da abin da ka sani kamar dazu misali mun yi magana akan sifar Allah mun ce Allah yana da hannu to baka daga hannunka ka kalle shi kuma ka kalli ayar da tace Allah yana da hannu kaga daga nan ma ku kullo ka mi zata ba cewa kenan hannun Allah irin naka ne da ya tsotsi biyan to daga nan tantuni ka shiga cikin qiyasi ka fara qiyasta cewa hannunka irin na Allah ne wannan ba daidai bane baka yin qiyasi a bangaren abin da ya shahidi tattafan Allah maganganun Allah subhanahu wataala da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace wala zauq ko kuma zauki menene zauki a gaya maka Allah yace ka sai ka ce kai gaskiya ba haka ake yi ba saboda yake ce babu madadi yi saboda ai Qur'ani ba zauki bane ya zaka ce babu dadin shi yanzu kamar misali mas'alar da take ta kai ruwa rana ba yau ba ke ta rikici akan ta kuma ba za a fasa rikici akan ta ba har yau har gobe mas'alar hadisin Hudhayfa ibn al-Yaman da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bawali a tsaye a cikin wata taron da wasu mutane suke ajiye su haka mara in sun gama aiki da basu gefa to wannan hadisin a ƙasar Hausa ya kace cikuce saboda me yasa ya kace cikuce saboda su mutane in an gaya musu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya inganta sai su ringa auna shi da irin yanda hankalinsu ya ba su da a ce ba haka baki da ba za a kawo wannan abu saboda zauki ne suke tunani menene zauki anan ya za ya ce annabi yayi haka ai hakuri tantan da hankalinka annabi sallallahu alaihi wasallam su di yawa yakan yi abu dan ya zamanto karantarwa ce ga ayan baya ko da ko abin baya gare shi amma ai malume sun yi fassara ingantacciya game da wannan wasu sun zo da addub wani nau'i ne na dabba mai kama da dila a nan wajejen mu babu an yi samun ta a yankin Asiya sai suka yanka ta annabi ya gan su sun kama sun yanka a daji suka gasa annabi bai ce musu ba kuma yadda aka soya ta ga su an zo ci aka ce bari a kai ma annabi ya sa mana albarka da aka wa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a bayar ci to yanzu da annabi ya ce bayar ci hakan me yake nufi wannan cin wannan abin haramun ne bari a ci ba a'a sai malamai suka ce tunda annabi ya ce bayar ci kuma su bai ce musu ba kar su ci wanda ya nuna cewa shi ne bayyana ra'ayin abin amma shi wannan abin ba haramun ba saboda haka suka yi su kuma suka ci abin su kuma annabi bai ce musu komai ba kenan ka ga ya halasta a ci ko to amma kuma shi annabi bai ci ba ko to tunda an ci a gaban shi bai yi magana ba malamai suka ce to babu laifi saboda haka wani lokaci annabi yakan yi abu dan ya zamanto karantarwa ga mutane ɗan baya saboda shi annabi kaga yanzu yau da annabi ya bar duniya shekara 1400 har da dori har yanzu kuma a cikin addinin musulmi addinin shi muke to kaga abubuwan da ya karantar tun a lokacin yana rayuwa har yau su ne muke aiki to kaga ni kenan ba zai yi ba ka ringa kiyasta abin da hankalinka ko kuma zaukinka
haka kuma yace wala kashfi ko kuma kashafi kashafi wannan sufaye su suke da tsari na kashafi wallahi sunna basu da tsarin kashafi wai kashafi shine wai kaman mu yanzu da muke zamana a masallacin nan kawai sai dai ta shi yace to yanzu an mushi kashafi fa an ganar da shi wani abu wanda dinnan mu mu gane shi kuma in yi hadi dole a yi saboda kashafi haka ne zaka sai su ce maka a an yi mushi mu kashafa ma shi yanzu gashi nan a tare da ku ana amma in ya kalli gaba sai yana kanin yana ganin dakin Allah an mushi kashafi ana samu irin wannan to shi yasa nace sufaye su suke da wannan ɗan dariyu to ba ya hadu suna ba su da wannan wala qauli shaykhin kuma ahlus sunna ba sa cewa a ajiye maganar Allah ko maganar annabi saboda maganar malam wani shine qauli shaykhin maganar malam wani yace ka gani an wadi magana kaje wani yace to ai mu malam ta yayi kaza ana ce maka Allah yace kana ce to ku malam kaga ai akwai matsala ke wala imami kuma ko kuma wani liman yace babu wani liman in dai ma Allah ya faɗa wa annabi ya faɗa magana magana ta kai magana su kace sama da ta kowa babu zancen kace malam kulli man yace sai ce wala bi talabil aktariyati aha ko kuma da buƙatar mafi yawan mutane kaga wannan yana jayuwa malamai suna yin fatawa marasa kyau talabil aktariya yanzu mutum 200 ne a gaban ka sai 10 sai su ce abiyan da Allah ya ce sai 100 su ce a malam a dan dai duba wannan ayat dai a dan saukaka mana sai kama ayat kuskure ne me yasa dan saboda mutanen da yawa su ringa son ka su ce a malam man ai akwai ilimi to ahlus sunna ba wani aktariya di yawan ko ne ba ku bi abin da Allah da annabi ya ce ba ruwan su duka ba wani kace a za a rasa followers za a rasa jama'a mabiya suna batar da malamai da yawa so di yawa malamai a kasar Hausa sun bata ba ma kasar Hausa ba a duniya di yawa in dai kace waɗanda suke bin ka daliban ka masu shugaban karatun ka masu bi abin da kake yi zaka biya in kai magana suna Allahu akbar sai malam in ka duba yace a malamin mu yace in ka biya su wallahi za su kai ka sabaroka saboda wata rana zaka zo da wata aya su abin da suke so ba yanda ayat take so kai kuma baka so ka rasa su sai ka dan ma ayi kuskure ma ka biya su kaga sun halakar da kai to ahlus sunna ba su su ahlus sunna eh dai su gaya muku din yawan ku ko ta muku dadi ko katta muku dadi za a faɗi muku magana da Allah ya faɗi da annabi ya faɗi sai ce li anna dinan qad ikamala fi hayatir rasul sallallahu alaihi wasallam abin da yasa za a bi maganar Allah da manzo ba tare da wani abun da aka zano ba saboda addinin Allah ya riga ya cika tun lokacin da annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi yake da rai tun kafin ya bar duniya Allah madaukakin sarki yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah yace a yau na cika muku addini na kun ga Allah yace ya cika addini shi wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika ni'ima ta a gare ku sai Allah yace wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yarda addinin musulunci shine addini na yarje muku addinin musulunci shine addini kaga Allah ya cika addini kin addini ya cika ba wani sabon abu da za a zo a ƙara a ce ya shiga cikin addini kuma sai ya ce fa hum la yuqaddimuna ala kalamillahi azza wa jalla wa kalam rasulihi sallallahu alaihi wasallam kalam ahli min al-khalq ahli sunna ba sa dauko maganar wani su gabatar da ita akan maganar Allah da manzon shi ka'inan man kana kuma wane ne ba zaka ce ba a to ai shi wane wane ne Allah da manzon shi maganar su gaba take da maganar kowa me yasa ya malam yace haka yace qala tabaaraka wa ta'ala saboda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amun ya ku inda kuka yi imani la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah kada ku shiga gaban Allah da manzon shi kuma ku ji tsoron Allah inna Allaha sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma masani kaga wannan ayat tana hana masu imani su shiga gaban Allah da manzon shi to yanda aka ce shiga gaban Allah menene shiga gaban Allah shiga gaban Allah shine kai abinda Allah da manzon shi basu sa ba kuma kace a ringa yi shiga gaban Allah shine
wato Allah ya wada abu wani wanda ba Allah bai wada ba kace a doki maganar wani a ajiye ta Allah kaga ka shiga gaban Allah kenan a annabi ya wada abu wani sai ya wada abu shikenan sai ka ajiye maganar annabi sai ka dauko maganar wani kaga ka shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin shine Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani kada ku yi haka wanda in ka dauki rayuwarmu kuma ayu tana cike da irin wannan musamman a bangaren sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ga yamma mutan hadisi eh yaji da kyau an fassara mai yaji mai ake nufi a hadisin sai ka ji yace to ai dan kaga to ai ta biyo akwai matsala in kaga an ce to ai kenan to gaciya za a yi ana so ne wannan magana da aka wuce ta annabi ta jira akwai wani abu da zai biyo ba wannan kuma kaga kuskure ne babba wanda zai iya kai mutun ga halaka Allah madaukakin sarki ya kare sai ce wa yaqiluna bi anna taqadduma bayna yaday Allah ta'ala wa rasuli sababun lidhalal ina daga cikin aqida ta ahlus sunna cewa duk wanda yake shiga gaban Allah da manzon shi wannan dalili ne da zai kai shiga bata saboda in dai ka shiga gaban Allah da manzo ta kai kuma zaka bata li'annahu min ittiba'il hawa saboda shiga gaban Allah da manzon shi to biyayya ne ga sarrai in dai ba mutun sarrai ba gare shi babu yanda za a ce maka Allah annabi sun wani kai kuma ka zo ka bauta magana da ba in dai ka bauta magana da ba akwai sarrai a ciki sai ce wal qawli allahi bighayri ilm in kuma ba san rai ba to magana ce aka fadi akan Allah ba tare da ilimi ba ka wadi magana ka shar'anta ma mutane wata shari'a wanda Allah bai ce ai ba sai ka ce kuma za a samu lada to kai wa gaya maka kaga kai magana da sunan Allah ba tare da ilimi ba kenan wa huwa min tazyin ash-shaytan li saddi an sabilillahi jalla wa ala yace kuma wannan yana daga cikin abin da shaytan yake kawata ma mutane dan ya kautar da su daga hanyar Allah madaukakin sarki tunda dama shi shaytan ai makiyin mutane ne inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shi shaytan makiyi ne kullun so yake karkatar da mutane daga bin hanyar Allah madaukakin sarki shi yasa yake yi iyaka kokarin shi ya gani yaya zai yi ya badda mutane daga hanyar Allah sai an ga maka hadisin annabi sai yazo sai ya ringa maka kudi ba to kai yanzu ya za a ce kamar kai kai kaza kai kaza kawai amma uzuri yanzu kana cikin zamanin ka ne daga bayan Allah ya shirye ka kawai bari haka shi ne yake ga mutum to kuma in kaga duk karshe mutum in ba wanda Allah ya kiyaye ba sai ka gani ya bi wannan wadubar da shaytan ya mishi an karanta maka hadisi da karatun fiqh malamai suna cewa wa izarul mu'mini ila an safi saqihi wato kayan mumuni ba sa wuce rabin kabarin shi kada ta waye su wuce idan sau a shari'a haka annabi ya ce to kai kuma idan ka zo sayan shadda ka zo yantile zai auna in ya auna maka daidai idan sau kai wallahi in ka auna nan dagewa zan ta yi eh me yake kace eh shaydan yazo ya ce maka wallahi ka kai ran da kudin ka kai ba matsiyaci ba a ce kayan nan kan ha aje a ce na kanan ka ne ka dauko kaga in ka biya wudu ba shaydan sai ka ce ma tilla ta to ta dan sauko kadan kike ne sarki da kai cikin wanda Allah madaukakin sarki ya kare ni to shi shaydan a kullun kokari yake yi lissadi an sabilillah yanda zai kautar da kai daga hanyar Allah madaukakin sarki shi ya san diddibaran da zai domin alkawali ne ya doka a wajen Allah lokacin da Allah ya ce mushi ya ma annabi Adamu sujada ya Allah ya umarci mala'iku su yi sujada sai shaytan ya ki to da ya ki sai Allah ya tambaye shi to kai ya aka kowa ya sujada kai baka yi ba sai ya ce ni bana mushi sujada ba saboda nahi shi kaga doni mai girman kai shaytan ne baban shi a wannan bangaren saboda shi yayi girman kai wai gani yake ya hikirin ya ma annabi Adamu sujada sai Allah ya ce to shikenan ka je kana natsi ne maka albarka wa inna alayka la'nati ila yawmin ka je natsi ne maka daga nan har alkiyama kai tsinanne ne haka Allah ya gaya mishi yanzu ya tabbatar da cewa Allah ya tsine mishi ko sai ya ce to Allah ina neman wata alfahar ma da Allah amini uzuri kallon mutu hasira na alkiyama ta yi sai Allah ya ce to fa innaka minal mundarin kaje ba za ka mutu ba har sai ran alkiyama ta zo shedan ya samu abin da yake so shikenan yace to dama shi Allah in ya wada abu bai ya sauyawa ko tunda Allah ya ce shedan ba zai mutu ba ran alkiyama to shikenan ta tabbata ba zai mutu ba ran alkiyama saboda haka shedan yayi kowa tsuwa a duniya wannan cikin lokacin annabi adam yake da rai har yau kuma kowa zai mutu ba shi saboda shi ran alkiyama zai mutu kaka kenan baka iya ma shedan wayo ba saboda ya hika wayo to yanzu sai ci ma Allah la ahtanikanna zurriyatahu illa qalil wannan zurriyar ta wannan mutunan inna annabi adam yace wallahi sai na badda su sai na ringa kawata musu abubuwan da kace su anisance su ringa kawata musu su ringa jin dadin su shi yasa duk abin da Allah ya hana in kaga mutun yana jin dadin wannan abu to shedan ne yazo ya kawata mashi abu saboda ya riga ya miki alƙawari a wajen Allah to shi kuma Allah sai ya ce to kaje duk wanda ya bika da kai da su in dubu ta za ku yi amma ka san wani abu daya ba ka da iko akan waɗanda suka yi imani kuma suke tawakkali ga Allah kaga kenan kai in kana da imani kana tsare imanin ka shedan babu yanda za a iya samu iko akan ka haka Allah madaukakin sarki ya fara shine ma Allah madaukakin sarki ya fada yake cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala qalbihi ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'di Allahi afala tadhakkarun Allah yace yanzu shin kaga wanda ya dauki sarran shi shine abin bauta a gare shi ba abin da yake bi in banda sarran kuma hallau kari akan haka nan wa'adallahu Allahu ala ilmi sai Allah ya batar da shi akan sani Allah yana sani ya batar da shi wa khatama ala sam'ihi sannan kuma Allah sai ya liƙe jin shi wa qalbi kuma ya liƙe zuciya shi duk wanda Allah ya liƙe jin shi da zuciya shi shikenan wannan mutumin bata ya tabbata a gare shi sai ya ce wa ja'ala ala basarihi ghishawa kuma Allah sai ya sanya yana akan idan shi baya iya ganin gaskiya ya bita sai Allah ya tambaya yace faman yahdihi min ba'dillah wai wannan wanda Allah ya tabbatar mishi da wannan abubuwa guda uku Allah ya liƙe jin shi ya liƙe zuciya shi kuma ya sa yana a idan shi Allah ya ce waye zai shiryar da shi wanda ba Allah ba babu yace afala tadhakkarun yanzu ba za ku hankalta ba ku lura da wannan kaga in Allah ya batar da mutum babu wanda zai shiryar da shi man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la kuma wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya sai shiryar da shi to kinan kaga wannan aya tana ƙara tabbatar maka da cewa shiga gaban Allah da manzon shi a bangaren abin da ya shafi addini yana kaiwa mutum ga samun halaka da bata a cikin rayuwar shi sannan kuma da ƙarshe yayi ya riski azabar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kare saboda ƙarewar lokaci a wannan gaban ya kamata a ce mu tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh